Tun bayan juyin mulkin ranar 26 ga watan Yulin da ya gabata ne kungiyoyin ke fatan ganin gwamnatin mulkin soja ta soke duk wani lasisin da gwamnatin da aka hambara ta baiwa kamfanonin kasashen waje. Tun shekara 2014 ne dai aka shiga takun saka tsakanin wasu kungiyoyin farafulla da gwamnatin kai yadda gwamnatin wancan lokacin ta karya dokar kasar Nijar inda ta baiwa kamfanonin kasashen waje lasisin hako ma'adinai musamman karfa uranium a arewacin Nijar. To sai dai gamayyar kungiyoyin fararen fullar sun buƙaci ga gwamnatin mulkin soja da ta soke duk wani lasisin da aka baiwa kamfanonin kasashen waje ba bisa ka'ida ba ba tare da wata ba. Malam Suleiman ɗan kungiyar fararen fullar ne dake goyon bayan sojoji ya bayyana dalilan su.
Shekara fiye da 50 cikin jihar da ta mutaga da suke fuddo arzikin kasa. Arzikin kasan nan babu abin da ya amfani jihar mutaga da ko ta Nijar ma. Mu lallai mu ribanci kura wanda take kwashe da cututtuka da sauransu. Majalisar ceton kasar Nijar wato CNSP ta maza ta amshe duka lasisi wanda yake hannun kamfanin nukan da ba mu gane yarjejeniyarsu suke muna almundana ta amshe lasisin su.
Mafi yawan kungiyoyin dai sun bayyana damuwar su ne kan yadda kamfanonin ke amfani da arzikin kasar Nijar ba tare da Nijar ta ci moriyarsa ba. To sai dai domin ganin al'umman Nijar sun ci moriyar arzikin da Allah ya horewa kasar, kungiyar suka buƙaci ga hukumomin mulkin sojan da sake duba dokar ba da lasisin hako ma'adinai a kasar. Abdullahi Saidu, shugaban gabayar kungiyoyin farar fulla na Ms Wasande.
Gwamnatin da permit na exploitation wanda aka ba na uranium aka ba Faransa shi wannan permit a janye shi tunda bai kamata ba ba a yi shi bisa ka'idoyi ni ba a yi sa bisa kan hanya ba tunda yau exploitation na imuran ya kai shekara 10 ya hukunta shekara 10 tun da min dozi ya kamata a hara shi har yanzu ba a hara shi ba okay kuma kudirin kasanmu yan ba da hanyoyi da ya kamata a bidan wannan arziki a hidda shi kuma faransa bai yi respectansu ba ya kamata a ce
sai dai kungiyoyin sun shigar da karar wasu kamfanonin kasashen waje a wata kotu da ke birni ya mai saboda yadda aka ba su lasisi ba bisa ka'ida ba inda suke neman kotun da ta soke lasisin. Alhassan Barka ɗan kungiyar farar fulla ne a Gadas ya bayyana dalilansu na shigar da kara a gaban kotun.
Insha Allahu za mu hawa filin shari'a da su cikin watan Janairu na shekara ta 2024 insha Allahu za mu samu nasara bisa kansu insha Allah. Wacinda duk korafin da muke namu imunci a fudda hakkin talaka bai kamata ana fudda uranium ba yana sa mutane cututtuka iri-iri yana kai su lahira kuma babu komi ba su ganin komi sai dai tarda sai dai kura shi ne muka ce wannan ya kamata a ya isa.
Kotu a birni ya mai ta fitar da ranar 10 ga wata mai kamawa na sabuwar shekara a matsayin ranar da za ta yanke hukunci a cikin wata sanarwar da ta fitar. Hamid Mahmud, muryar Amurka daga Agadez, Jamhuriyar Nijar.